إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا عنقوانا من قيسوة الدين المسلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam واللفر الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الله مسا رحمه wannan majalisi shine majalisi na 102 a wannan yammaci na Laraba 8 ga watan Rajab hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina sana da shekara 1446 wadda tai daidai da 8 ga watan Janairu na shekara ta 2025 a majalisin da ya gabata mun kammala karatu a babu salatul idai babin da yake magana kan sallar idi guda biyu sallar idi na azumi da kuma na layya karamar sallah da babbar sallah babul idain to a yau insha Allahu zamu shiga sabon babi shine babu salatil kusufi babin da yazo yake magana kan sallar kusufi wato kistewa kenan wannan babi gabanin mu shiga hadisai dake cikin babi din zamu duba takaitaccen bayani dangane da ita kusufi din in an ce al-kusufu anan gurin zamu ga tazo da kaulasa kafun kenan ko al-kusufu shine kistewar rana ko kuma wata ta yadda hasken sa zai disa shi hasken rana ya dishe ba kamar yadda aka saba gani ba kuma ba tare da sababin hadiri ko kuma hazo ba haka nan hasken wata irin lokacin da ya ci karan daren 14 15 16 sai a ga hasken sa ya disa shi ba tare da hadiri ko hazo ba to wannan shine ake kira kusufi to babin zai magana ne kan ita sallar kusufi din dangane da siffar sallah din da kuma hukuncin ita sallar mecece hukuncin sallar kusufi sannan yaya siffar sallar kusufi take wannan shine sune abubuwan da wannan babi zai duba to malamai sun bambance lafazin kusufi na rana da kuma na wata suka ce a duk inda kaga an ce kusuf da kafun kamar yadda aka sa a wannan littafi tazo da kafun kaulasan ce to wannan ana nufin kisfewa ne na rana amma idan yazo da kha'un kha'un wannan kisfewa ne na wata in aka ce al-kusufu to
wannan ya kunshi kisbewa na wata in kuma aka ce al-kusufu da kafun in kaga wannan kalma ta zo a larabci to ana nufin kisbewa ne na rana tafiyan hasken rana tafiyan hasken wata kuma ana kiransa al-kusufu to shi wannan kusufi da yake faruwa malamai sun ce yana faruwa ne saboda sabubba guda biyu sababi na farko shine wanda nazari da bincike ya ambata kamar wanda suke da ilimi a bangaren falaki to sun yi bayanin dalilan da ke haifar da kusufi na rana da kuma kusufi na wata wannan malamai sun ambace shi sababi na biyu kuma sababi ne wanda yake da alaka da shari'a ta addinin musulunci wanda malamai suka ambata cewar wannan kusufi da zaka ga ya faru imma ko na rana ne ko na wata ne zai iya yuwa ya faru sakamakon wani laifi da bayi suke yi Allah yake jan hankalin su wato Allah yana so ya tsoratar da bayinsa dangane da wani abu da suke na sabansa ko kuma wani abu da ya kamata a ce sun lazumta na bautarsa sun yi sako-sako da shi to Allah zai iya hukunta musu aukuwar kusufi ko na rana ko na wata domin ya tsoratar da su ya tsawatar musu su dauki izina shine malamai suka ce galibi kusufi na faruwa alama ce da take nuna cewar Allah zai iya kama bayi a kowane lokaci da kuma duk abin da ya ga dama ya kama su da shi sakamakon munanan ayyukansu kenan hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala na hukunta a samu aukuwar kisfewa na rana ko kuma kisfewa na wata saboda wani mugunyan aiki da bayi suka aikata wannan shine sababi na biyu wanda yake da alaka da shari'a idan an aikata wani aika Allah zai iya aiko da wannan kisfewa din yana tsawatar da bayi dan su shiga taitayin su shiga hankalin su kamar yadda girgizan kasa ita ma za ta iya aukuwa saboda wani mankarar da mutane a ja hankalin su a tsawatar musu haka nan akwai wutar daji haka kawai sai kaga daji ya kama da wuta yana ta ci ya dauki kwanaki ko watanni yana ci da wuta to wannan ma duka ayoyi ne na Ubangiji da yake saukarwa bayi saboda wasu munanan ayyukansu dan su ankara su wa'astu su fadaka su shiga taitayin su haka nan Allah na iya aiko guguwa wacce za ta yi kwanaki bakakirin wa al'umma saboda wani mugunyan aikin su waɗannan duka tsawatarwa ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake yi wa bayi a lokacin da suka kaucewa tafarkinsa haka nan Allah subhanahu wata'ala zai iya aiko da tsawa wa yanki ko al'umma ko wani gai saboda wani aika da ya bayyana daga cikin ayyukansu a yanzu haka za mu shaida ƴan uwa ina ne aka fi yawaita girgizan kasa da su wutan daji da guguwa wacce za ta wuni ta kwana ta wuni ta kwana da ambaliyar ruwa wanda ba kan gado akwai ambaliyar da yana da sababi misali ruwan mamakon ruwan sama akai ya haifar da wannan ambaliya amma akwai lokacin da zaka ga haka nan Allah zai koro ruwar ya shiga cikin gari yayi ta'adi wanda babu sababin ruwan sama babu sababin a ce wani dam ne ya yanke ko ya balle a haka nan Allah zai koro ruwan kuma ba tare da an yi ruwan sama ba to ina ne suka fi samun wannan kalubale na farko girgizan kasa na biyu tan daji na uku guguwa wane yanki ne wannan abun ya fi yawaituwa yawa yankin Turawa to an gane hikimar dalilin kafiran sun fi yawa a can wato da masu basira ne ko tunani wallahi da sun fahimci cewa addinin musulunci nan gaske ne ba a dadewa a yi shekara 5-10 baka ji an ce an samu ko wutan daji ko girgizan kasa ba a yankunan su alhali yankunan da musulmai suke rayuwa kuma wani sai ce shi ya shekara 50 ma ko 100 bai ji labarin wata girgizan kasa ko kuma wata wutar daji ko wani abu makamancin haka ba to wannan kawai ya isa ya tabbatar maka da cewa wannan addinin musulunci addini ne na gaskiya Allah yana musu haka ne ya nuna musu kushinsa sannan kuma mai wa'astuwa ya wa'astu mai fadakuwa ya fadaku dan ko satin nan naji labarin inda girgizan kasa ya au satin da ya gabata to kaga anan wani sai ya ce shi tunda aka haife shi zaka samu dattijo dan shekara 70 wani ma 80 sai ya ce shi kan bai taba din labari a yankin mu nan an samu girgizan kasa ba to waɗannan malamai suka ce duka Allah na aikowa bayi dan ya ankarar da su ba da dan ma addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba da an halakar da al'ummar amma al'ummun da suka gabace mu ai da an halakar da su kuma da ire-iren waɗannan abubuwan aka halakar da su akwai wanda aka halakar da su da girgizan kasa akwai wanda aka halakar da su da nitsar da su cikin ruwa mutanen annabi Nuhu ta haka aka halakar da su nitsar da su cikin ruwa ruwa aka ce sama ta sake ruwa kasa ma ta yi ta bulbular da ruwa da haka aka halakar da su wanda kuma suka yi imani annabi Nuhu ya hau kan jirgin ruwa wanda ya kera shi da kansa suka tsira a cikin wannan jirgin ruwa to kaga wannan al'umma kenan akwai kuma al'ummar da aka halakar da ita da guguwa aka halakar da ita da iska wacce take mai karfi sune al'ummar annabi Hud waɗannan al'umma Allah ya halakar da su da iska wacce take mai karfi sune Adawa mutane ne da suke tinkaho da karfi sai gashi iska wacce ake ganin ta arene da ita Allah ya halakar da su wa ila adin akahum huda sai aka wayi gari ba aman su ba labari to haka zalika fir'auna shi ma da ruwa aka halakar da shi ruwa aka nitsar da shi cikin ruwa aka halakar da shi yayi mulki da isa da izza da buwaya a ban kasa ma ya nuna cewa shi ubangiji ne shi Allah yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yake ga banu isra'ila babu wani abun bauta da na sani a gare ku koma baya na kenan shine Allah abun bauta sannan kuma yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku mafi daukaka ko da akwai wani ubangiji amma ni ne mafi daukaka to sai gashi kuma da ruwa kawai ruwa wannan da kake ganin shi arene wanda zaka sha ka diba kai wanka da shi aka halakar da shi to ga Karuna wanda ake cewa tunda ake masu kudi a duniya ba a taba yin wanda ya kai shi kudi ba tunda ake masu kudi na'am a ce kudi shi ba a taba yin wanda ya kai shi kudi a duniya ba to da shi da kudin nasa haka aka nitsar da su cikin kasa Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh muka nitsar da shi cikin kasa da shi da gidan nasa da dukiyarsa da yake tinkahonta Allah ba mu labarin sa inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alayhi Allah ba mu kissar sa a cikin Al-Qur'ani to haka zalika akwai waɗanda su da tsawa kawai Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da wannan al'umma sune al'ummar annabi Salih Samudawa Allah madaukakin sarki ya halakar da su da tsawa ƙara sai suka halaka suka fadi matattu ba su ba labari to haka nan idan ka dinga bibiyar al'ummun da suka gabace mu sai kaga ayoyi ne na ubangiji ake halakar da su to mu kuma dalilin da zai sa ba za a halakar da mu ba sai dai a turo mana ayar ta zama gargadi yanzu yankunan da zaka ji ana girgizan kasa ai ba zaka ji yankin gaba daya ba amonsa ba labarinsa ba wasu za su halaka wasu su raunata wasu kuma za su tsira kenan ba za a halaka su gaba daya ba amma ana yin hakan ne dan jan hankali da fadakarwa da wa'azi yankin da za a ce wutar daji ta auku yanzu ko a Faransa sati biyu da suka gabata akwai abin da ya faru a Faransa sati biyu da suka gabata na'am guguwa da ambaliya to kaga waɗannan duka ayoyi ne na Ubangiji kuma wa'azi ake musu gargadi ne Ubangiji subhanahu wata'ala musu inda Ubangiji ya ga dama duk sai ya halakar da su da wannan guguwar sai ya halakar da su da wannan ambaliyar ruwa to amma annabi ya musu ya roka musu Allah da mu gaba daya shi yasa ba za a halakar da wannan al'umma ta annabi ba kuma ko mutun yaki ko yaso shi yana cikin al'umma annabi yan Faransa suna cikin al'ummar annabi yan America yan Ingila duk wanda ke rayuwa yanzu a duniya a ban kasa yana cikin al'umma annabi ko yaki ko yaso ko ya yarda ko bai yarda ba yana cikin al'umma annabi kuma annabi ya roka masa Allah kuma Allah ya amshi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikahum bi sanatin bi'amma kuma ni na roki Allah madaukakin sarki wa al'umma ta kariya halakar da su karab daya Allah yace ya amsa to shi yasa zaka ga ana ta ta'addanci a ban kasa ana ta ta'asa Allah sai dai ya danyi wa'azi ya danyi gargadi ya danyi ishara ya danyi jan hankali ta nan sai kaga an samu girgizan kasa ta can an samu guguwa ta can an samu ambaliyar ruwa ta can an samu taddaji duka wa'azi ne Ubangiji yake amma ba za a halakar da al'umma gaba daya ba wannan albarkacin addu'an manzon Allah ce amma ba da haka ba da ire-iren wa'ancin kasashen aidan yanzu ba labarin shi da an gama da su an shafe tarihin su a ban kasa to kaga suna cin albarkacin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne basu sani ba jahilai ne basu sani ba cewar duk wani abu da zai kunno musu ya ci ya tafi wata kil dan asarar da za a yi zai kaga bai taka kara kariya ba musamman na rayuka wasu kuma sun raunata suna can suna samun kulawa wannan albarkacin addu'a ce ta manzon Allah amma da duk an halakar saboda abubuwan da al'ummun da suka gabaci wannan al'ummar suka yi aka halakar da su a wannan zamanin duka ana yin su to ita shi wannan kusufi da ke aukuwa a ban kasa sawa'un na rana ne ko kuma na wata yana aukuwa ne saboda wa'azi daga gurin Ubangiji subhanahu wata'ala da yake yi wa bayinsa dan sa ankara dan su fadaku dan su wa'astu gafala da aka samu daga gare su wajen ibadar sa Ubangiji yake tsawatar musu su ankara su san cewa lana shi ga dama zai iya saukar masa da aya cikin ayoyinsa waɗanda za su iya shafe tarihinsa a ban kasa kamar yadda muka yi bayani kamar tsawa aya ce cikin ayoyin Ubangiji iska ruwa girgizan kasa kisfewar rana kisfewar wata waɗanda duka ayoyi ne na Ubangiji wanda zai iya halakar da bayi da su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan irin waɗannan din sun faru ya karantar da mu yanda za mu koma ga Ubangiji kar mu je mu haɗu da fushinsa ko kuma mu je ma alkiyama ce fa za ta tsaya kaman Allah yana nufin mu da alkhairi wa'azi ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake mana sannan daga cikin hikimomi da suka sanya suke sanya Ubangiji saukar da irin waɗannan ayoyi nasa dan ya nuna wa bayinsa cewa yana da iko akan komai kuma yana da iko ya zartar da komai ko da ba da sababi ba yana da iko ya sanya rana ta zamanto mai duhu ko da ba da sababi ba saboda halittarsa ce karkashin ikonsa take yana da ikon ya sanya wata zama mai duhu ko da ba da sababi ba yana da ikon ya sa wuta ta kama a wancan yanki ko wancan yanki ko da ba da sababi ba ko iska ta taso da sababi ba sababi duk wannan ya nuna mana ikon Ubangiji kuma suna karkashin ikonsa subhanahu wata'ala dan ya nuna wa bayinsa cewa komai karkashin ikonsa yake saboda haka su tsorace shi su yi taka tsantsan wajen afkawa cikin fushinsa da kuma safa masa to hadisi na farko da mawallafin wannan littafi ya bude shine hadisin ummuna Aisha waɗannan ayoyi na Ubangiji da yawa daga cikin mutane suna wucewa ta kansu amma ba tare da sun fadaka ba ba tare da sun ankara ba kamar yadda Allah ya bayyana cikin Alkur'ani. A karanta mana hadisi na farko.
عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس قصفت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فلتمأوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
Wannan hadisi an samu daga ummuna Aisha, Allah yarda da ita, take ba da labari cewa anna shamsa khasafat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, lallai rana ta kispe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana hasken ranan ya tafi ko wani sashe na hasken ranan, misali kaga rabin ranan yayi duhu ko kuma biyu bisa uku ranan yayi duhu ko duka ranan ka ganta tayi duhu, sai kaga rana tsaka karfe 12 rana gari yayi kaman duhu, ana cikin duhun dare kaman irin karfe 10 na dare ko 11 dare ko 12 dare idan ya zama duka hasken ranan ya tafi. To ummuna Aisha, Allah ya dade ita, anan tana bada labari cewa an samu kiskewar rana zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wane lokaci ne malamai sun yi kokarin fito mana da lokaci? Sun bayyana cewar hakan ya auku ne dab da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan labari da ummuna Aisha take bayarwa ya auku dab da rasuwar manzon Allah a shekara ta goma bayan hijira, gabanin rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan a ce da shekara daya. Dan wannan labari da ummuna Aisha take bayarwa, wasu daga cikin malamai suka ce ya auku ne ranar 29 ga watan Rabiul Awwal a shekara ta 10 bayan hijira. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya rasu a watan Rabiul Awwal a shekara ta 11. Kaga kenan gabanin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara guda, wannan al'amari ya auku na kisfewar rana a zamaninsa. Ta ce fa ba'atha munadiyan yunadi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tura me kira yana kira, ma'ana kamar me kiran sallah ke, shine munadiyan, kamar wanda zai zama ladan ke me kiran sallah. Annabi ya tura shi cikin garin Madina ya zaga ya je yana kiran sallah irin na kusufi. Ita kiran sallar ta bambanta da kiran sallah da ake na salloli guda biyar. Salloli guda biyar ana kiran sallah wanda ake kiransa al-adhan, amma ita kuma nata kiran sallan lafuzza ne guda biyu sabanin kiran sallah da muka sani. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika mai kira ya tafi yana kira cikin garin Madina. Me yake fadi? Yana cewa as-salatu jami'atun, as-salatu jami'atu, kenan wannan lafazi da shi ne ake kiran sallar kusufi, as-salatu jami'atun, ko a ce as-salatu jami'atun ko as-salata jami'atan. Malamai suka ce duk wanda ka faɗi daidai ne, as-salatu jami'atun. Menene ma'anar as-salatu jami'atun? Salla tana hada mutane a masallaci, ma'ana mutane ku zo sallah tana gayyata ku, ku zo a yi ta, shine as-salatu jami'atun. Sallah tana gayyata ku, ku zo a yi ta, wannan shine ma'anar as-salatu jami'atun. Don an ce kuma as-salata jami'atan fa, ma'anar ta ku taho ku hadu ga sallah, ku taho ku hadu ga sallah. Wancan na farko as-salatu jami'atun da dhamma wa as-salatu da kuma jami'a, suka ce sallah tana gayyatan ku, ku taho gare ta. Nan kuma as-salata jami'atan, ku halarto ga sallah, ku halarto ga sallah, ku hadu ga sallah, ku halarto ga sallah. Kaga kowanne ma'anar ta fito, sawa'un ku halarto ga sallah, ku hadu ga sallah. Kaga dai ana gayyatan mutane ne sallar kisfewa. ko kuma sallah tana gayyatar ku ku zo gare ta ku yi ta kaga duk ma'anan ya fito duk sako guda ne ke isarwa sai dai lafuzan ne sun bambanta da as-salata jami'atan da as-salatu jami'atun kenan duk lafazin da me kiran sallar kusufi yayi amfani da shi daidai ne kuma sakon ya isa koyi ta cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a koyi ce as-salata jami'a as-salata jami'a din yanda me kiran sallar kusufi ya fadi wannan daidai ne a fassarori na malamai kuma ya dace da manufa ta shari'a wajen wannan kiran sallar to kenan wannan yana nuna kiran sallar kusufi ya bambanta da kiran sallah na kamsu salawat to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tura mai kira ya shiga cikin garin Madina yana kira mecece hikimar shiga cikin garin Madina saboda wanda ma yake bacci idan an wuce ta jikin gidansa zai ankara farka wannan ita ce hikimar yanzu idan da a masallacin annabi ya tsaya wanda za su iya jin wannan kiran nasa wanda ke kusa da masallacin amma wanda ke nesa ba lallai su ji ba to kaga wannan yake nuna kenan a yau inda hakan zai faru yin amfani da speaker shine saboda shi zai fi isarwa mutane akan kaza ga unguwa unguwa kana cewa as-salatu jami'a ka ce a zamanin annabi ma haka aka tura mai kiran sallah shiga Madina yana as-salatu jami'a to mecece hikimar malamai suka ce dan a isar ma waɗanda suke bacci ta yadda inda a jikin masallaci aka yi wannan kira din da yawa daga cikin masu bacci ba za su ji ba saboda yanda gidan su ke nesa da masallaci ibnu ummi maktum ayazo yana nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga masa kafa daga zuwa masallaci saboda shi makaho ne yayi sallarsa ta farilla a gida ba shi da dan jagora da zai jagorance shi zuwa masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an daga maka kafa ya juya ya kama hanyar ya fara tafiya annabi ya kira shi ya juyo yace in an kira sallah daga gidanka kana jiyowa yace eh annabi yace lallai fa ka amsa kina akwai wanda za a kira sallah daga gidansu ba sa jiyowa shi yasa annabi ya masa wannan tambayar sallallahu alaihi wasallam annabi ya aika mai kira yana kira cewa as-salatu jami'a sallah tana gayyatar mutane a zo gare ta fajtama'u wannan yasa mutane suka hadu a lokaci guda suka cika masallaci na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama hikimar da tasa annabi ya aika dan su zo ai sallah kuma an yi sallah a roki Allah subhanahu wa ta'ala to shine fataqaddama sai annabi ya shige gaba fakabbara sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara wa salla arba'a raka'atin fi rak'atayn wa arba'a sajadat wa salla arba'a raka'atin fi rak'atayn sai salla raka'a biyu tare da ruku'u hudu yayi salla raka'a biyu tare da ruku'u hudu kenan da ya tsaya yayi karatu sai ya tafi ruku'u da ya dago daga ruku'u ba sujjada ya tafi ba sai ya ci gaba da karatu ya ci gaba da karatu sai sake ruku'u na biyu kaga wannan duka a raka'a ta farko da ya dago sai kuma ya tafi sujjada ya dago ya ƙara sujjada ya dago yanzu yayi raka'a daya an samu ruku'u biyu sujjada to haka zalika da aka zo raka'a ta biyu da ya miƙe raka'a ta biyu sai ya tsaya yayi tilawa sai ya tafi ruku'u da ya dago bai tafi sujjada ba sai ya ci gaba da tilawa sai ya sake tafiya ruku'u yanzu an samu ruku'u guda hudu da ya dago sai ya tafi sujjadan ita ma yi ta guda biyu wannan ya nuna kenan yayi raka'o'i guda biyu waɗanda suke kunshe da ruku'u hudu da kuma sujjada shine fakabbara wa sallar arba'a raka'atin fi raka'atayn yayi kabbara sai ya salla raka'a biyu tare da ruku'u ko kuma ruku'u hudu cikin raka'o'i guda biyu yayi salla ruku'u hudu cikin raka'o'i guda biyu wa arba'a sajadat da kuma sujjada guda hudu wannan ita ce siffar sallar kusufi wacce ta tabbata kuma ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai hadisi da aka samu wanda Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, wanda shi ma an samu daga ummuna Aisha Allah ya dade ita, kamar yadda muka karanta wannan hadisi, da kuma Jabir dan Abdullahi Allah ya dade shi. Wannan hadisi shi kuma bayanin da yayi ya bambanta da na wannan, cewa annabi yayi ruku'u uku a raka'a daya. Mun gane bayanin, yayi ruku'u uku a raka'a daya. Ta yaya kenan? Yanzu da yayi kabbara ya tsaya yayi karatu sai ya tafi ruku'u, da ya dago daga ruku'u sai ya ci gaba da karatu, sai ya sake tafiya ruku'u, an samu ruku'u biyu, da ya dago daga ruku'u sai ya ci gaba da karatu maimakon ya tafi sujjada, sai ya sake tafiya ruku'u na uku, da ya dago shine sai ya tafi sujjada. Wannan ya zo cikin Sahihu Muslim. Kenan wannan yana nuna sallar kusutin tana da surori daban-daban. Tunda gashi nan wannan hadisi da muka karanta namu a nan ya nuna cewa ruku'u hudu ne cikin raka'o'i biyu. To hadisin ummuna Aisha kuma zai zama ruku'u shida cikin raka'o'i guda biyu. To hadisin Imam Muslim ai ingantacce ne. Kenan surar sallar kusuti ba sura ɗaya bace, surori ne guda biyu. Akwai kuma hadisin da aka rawaito shi shima daga Imam Muslim din shima, shi kuma ruku'u hudu ne a raka'a ɗaya. An gane bayanin? Kenan ruku'u takwas a raka'a biyu, shima Imam Muslim ne ya fidda shi cikin sahihinsa, amma shi an samu ne daga Ibn Abbas. Hadisin Ibn Abbas, Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, ruku'u hudu a raka'a ɗaya. To akwai kuma hadisin da Imam al-Bazzar ya fidda shi cikin musnad din sa, ruku'u biyar a raka'a ɗaya. Ruku'u biyar cikin raka'a ɗaya dai, shi wannan hadisin bai inganta ba. Amma hadisin da ya bayyana ruku'u hudu cikin raka'a ɗaya, ruku'u uku cikin raka'a ɗaya, shi wannan hadisi ne da Muslim ya fidda shi, ingantaccen hadisi. Nan kuma gashi hadisin Bukhari da Muslim mun karanta ruku'u biyu a raka'a ɗaya. To me za mu ce a nan? Na. Yawwa. To kafin nan kuma ya faru, lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu, ɗan Mariya, sadaka, baiwarsa. To nan ma an yi kusufi. Kaga kenan so biyu. Kenan surar sallah zai iya zama. To amma nan mun samu sura uku ne. Ruku'u hudu a raka'a biyu, shi ne wanda muka karanta a hadisin nan na Aisha. To akwai kuma wani hadisi har ila yau shi ma na Aisha ne da Jabir, wanda Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, ruku'u shida a raka'a biyu. To sai kuma again hadisin Muslim din ne wanda aka samu daga Abdullahi dan Abbas, ruku'u takwas a raka'a biyu. Yanzu idan mun ce kusufin nan ya faru sau biyu a zamanin manzon Allah, amma surorin sallah ai guda uku, to me za mu ce a nan? Na. Har sai ya warware. Na. Haka zai iya yiwuwa ko na 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 yayi baka taba ganin irin wanda shi wannan din yayi shi yayi Imam Gafciya na Maiduguri yayin shi ya karike surat wato saboda yadda aka dade maka yi ba ka rike sallar take ba saboda yadda aka dade ana sallar na'am na'am ya bambanta ta yi wannan na rana wannan na wata na'am yadda duhun yayi tsayi wata kilin an yi mai ruku'u biyu wata kil ana ga kaman ba zai yaye ba sai sa a ƙara adadin ruku'u din to galibi abinda malamai suke faɗi shine abin da yafi inganci a sallar kusufi shine da muka karanta a wannan hadisi raka'a biyu masu ruku'u hudu da sujjada to yanzu misali tunda ta daya hannun kuma mun samu hadisi da yazo cikin muslim da ya tabbatar cewar an samu raka'a biyu ruku'u shida da kuma raka'a biyu ruku'u takwas wancan kan da muka ce raka'a biyu ruku'u goma shi in hadisin bai inganta ba kaga shi sai mu aje shi yanzu sai mu dawo riwayoyin da suka zo raka'a biyu ruku'u shida da raka'a biyu ruku'u takwas kaga sun bambanta da raka'a biyu ruku'u hudun nan da muka karanta to anan gurin malamai sun rinjayar da raka'a biyu ruku'u hudu akan raka'a biyu ruku'u shida raka'a biyu ruku'u takwas me yasa saboda Bukhari da Muslim ne suka fidda wannan riwayar ta raka'a biyu ruku'u hudu alhali kuma raka'a biyu ruku'u shida da raka'a biyu ruku'u takwas wannan Muslim ne yake banta da shi to a tsari kuma ko ka'ida ta malaman hadisi hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akai yafi karfi sannan sai a zo hadisin da Bukhari yake banta da shi sai hadisin da Muslim yake banta da shi to saboda haka anan gurin in an tashi rinjayarwa sai a rinjayar da wanda suka yi ittifaki akan sa akan wanda Muslim yake banta da shi me yasa aka rinjayar ba a hada su an yi aiki da su ba shine tambayar ai na yafi inganci shi yasa aka rinjayar da shi akan wanda Muslim yake banta da shi haka ne na to ai su suna haka ito suna rawaito abinda aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba wai idean su bane ba idean Bukhari bane ba na Muslim bane kawai su ana duban waɗanne sharuɗa ne Bukhari ya sa kafin ya karɓi hadisi sai aka tarar sharuɗan masu ƙarfi ne masu tsauri shi yasa hadisin sai zama mafi inganci to haka shi ma Muslim in aka duba sharuɗansa masu ƙarfi ne masu tsauri kafin ya dai karɓi hadisi wannan yake nuna zai wahala Bukhari ko Muslim su zo da hadisin da bai inganta ba saboda suna da tsauraran sharuɗa da matakai gabanin su karɓi hadisi su yadda cewa daga manzon Allah ne dan Bukhari ya je ɗaukan hadisi gurin wani malami sai ganshi da kwano yana kiran akuya akuyar tana zuwa sai kama ta Bukhari da yazo ya leka kwanan sai ga ba kuma ya ce a wannan ba zan karbi hadisi gurin sa ba yana yaudaran dabba wata kiliya yi wa manzo Allah kariya sai kada kansa ya tafi gashi kuma malamin an shede shi masanin hadisi ne mai hadisin manzon Allah a gunsa to shi yasa hadisin Bukhari ya samu ƙololuwa martaba wacce take mai mafi ɗaukaka saboda tsauraran sharuɗansa da matakansa kenan yana da wahala ya karbo hadisi gurin lagalagan mutumin da zai iya ƙarya wa manzon Allah ya zama manzon Allah bai faɗi hadisi to galibi dai malamai sun rinjayar da wannan hadisi saboda Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akai to wannan hadisi ɗan uwa da muka karanta gabanin mu je darussa da fa'idoji da hadisin ya kunsa akwai abubuwa guda biyu abu na farko tunda an ce rana ta yi kusufi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shin wannan kusufin tana da fa'idoji tattare da ita? Kamar a bayanin mu a baya mun dan yi ishara kan wasu wani sashe na fa'idojin ita kusufi. Malamai sun ce akwai fa'idoji da suke kunshe da kusufi, ko kuma akwai hikimomi da suke kunshe da kusufi, sawa'un kusufi na rana ko kuma kusufi na wata. Hikima ta farko na kusufin rana ko wata, Allah madaukakin sarki ya nuna wa bayi cewa waɗannan su ma halittu ne na Ubangiji. Sannan yadda Allah zai iya jarrabar mutum mai rai da zazzabi ko mura, su ma hakan zai iya samu, saboda su ma halittu ne na Ubangiji, kuma ayoyi ne cikin ayoyi na Ubangiji. Hikima ta biyu da malamai suka ambata, zuciyar da ta zama ta rabkana ga mancewa da Ubangiji a faɗakar da ita. Idan mutum ya rabkana, ya shagaltu da wasu abubuwa na duniya, ya ajiye lahira a bayansa, to aukuwansu na ƙara ankarar da shi ne cewar fa kiyama fa tana dab da tsayawa. Wannan hikima ta biyu cikin hikimomin da malamai suka ambata. Hikima ta uku, suka ce dan mutane su ga misali cikin misalan abubuwan da za su faru ranar tashin alkiyama. Ran tashin kiyama rana za ta yi kusufi, wata zai haɗu da rana. Wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar. Dan Adam zai ce ina zan bi in gudu ne in tsere, ba matsera ba maguda ba inda zai bi ya tsere ya gudu. To ranar tashin kiyama daga cikin abubuwan da za su faru akwai kusufin rana. To saboda haka dan Adam a nuna masa misalin abin da zai faru ranar gobe kiyama dan ya wa'astu, dan ya dauki izina. Sai hikima ta kusa da karshe da malamai suka ambata shine, ita ce Allah zai iya saukar da ukuba ga wanda ma bai yi laifi ba, idan yana rayuwa da wanda suke aikata aikin laifi. In Allah ya tashi saukar da ukubar sa, ba za ta takaita ga iya masu laifin ba, har wanda ba su yi laifin ba zai iya gamewa da su. Shine ma'anar wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku ji tsoron fitina da in ta zo daga gurin Ubangiji ba za ta keɓanta da wanda suka aikata aika kawai ba, za ta game har wanda ba su yi din ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewar akwai dandazo na mayaka da za su zo yaƙar ɗakin Ka'aba, sai sun gama shirinsu, sun gama tanadi, suna shirin afkawa ɗakin Ka'aba, su rusa ta su yi flat da ita. Annabi ya ce duk sai a nitsar da su, da na farkonsu da na ƙarshensu, duk sai a nitsar da su cikin ƙasa. Wannan bai faru ba zai faru nan gaba, kuma tunda Annabi ya ba da labari zai faru. Aisha Allah ya dade ita, sai ta yi mamaki, ta ce ya Rasulullah, ɗakin Ka'aban nan fa guri ne da ake ibada, ka ce duk za a nitsar da su duka wanda suke kewayen gun? Annabi ya ce duk za a nitsar da su. Ta ce to ai a ciki ba za a rasa wanda shi dawafi kawai ya zo yi ba, har da shi za a nitsar? Ya ce har da shi. Ta ce kuma ba za a rasa wani shi ɗan kasuwa ne kawai ya zo ne cin kasuwarsa? Kuma duka da su? Annabi ya ce duk da su. Wani kuma ziyara ya zo, wani ya zo ya yi sallah ne, wani kuma haka kawai ya zo wucewa. Ta ce duka za a nitsar da su? Annabi ya ce duka za a nitsar da su, kowa sai a tashe shi kan niyyarsa. Wanda ya zo da nufin rusa ɗakin Ka'aba sai a tashe shi da mummuniyar niyya, wanda ya zo da nufin ɗawafi sai a tashe shi kan kyakkyawar niyya. To yanzu wanda ya zo da nufin ɗawafi ai bai yi laifi ba, amma duk an nitsar da su. To shi ne wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ummu Salama ta ce Annabi anuhu laku wa fina salihun, shin yanzu Allah zai halakar da mu koda cikinmu akwai mutanen kirki bayin Allah na ƙwarai? Annabi ya ce na'am, za a iya halakar da ku. Idza kathura al-khabuth, in mutanen banzan sun yawaita cikin ku za a iya halakar da ku, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata. to malamai suka ce daga hiki daga cikin hikimomi na wannan kusufi na rana ko wata na nuna cewar Allah zai iya kama har wanda bai yi laifi ba zai iya kama shi da hukuma in ya tashi saukar da ita matukar a cikin al'umma akwai masu aikata ayyuka na safon Ubangiji subhanahu wata'ala sai hikima ta karshe da malamai suka ambata ita ce mutane suna sakankancewa a lokacin da suka zo ibada wani ma hankalinsa sai ya tafi yawo ya tafi wani guri mai nisa haka zai sallarsa take wuni da dare kwana da kwanaki wata da watanni shekara da shekaru to sai a yi wannan dan a ankarar da zuciyar a firgitar da ita ta koma ga Ubangiji subhanahu wata'ala wannan hadisi da muka karanta ɗan uwa zamu dauki darussa da fa'idoji karkashin sa darasi na farko da zamu dauka karkashin hadisi din zamu fahimci cewar an samu kisfewar rana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ummuna Aisha ta bada labari darasi na biyu da zamu dauka daga hadisin yana karantar da mu yadda aka shar'anta kiran sallawa ita sallar kusufi amma kiran sallar ta bambanta da kiran salla na sallolin farilla ita lafazin ta kwaya ɗaya ne as-salatu jami'a sabanin kiran sallar farilla lafuzan sa suna da yawa kenan wannan yana nuna mana ba a shar'anta kwalla kiran salla da aka saba yi a sallolin farilla wa sallar kusufi ba ita ma nata daban sannan abun da zamu dauka na uku daga wannan hadisi din in ka ji lafazin kiran sallar yana ishara akan gaggawan tahowa ba tare da nawa ba tare da jinkiri ba in ka ji ana as-salatu jami'a ai daga jin lafazin ka san kiranka ake da wuri-wuri ka taho da sauri-sauri to zamu fahimci wannan daga hadisi din fa'ida ta hudu da zamu dauka daga hadisin ya karantar da mu siffar sallar kusufi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun yi bayani akan ta cewar wacce take mafi inganci ita ce wacce Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan ta raka'o'i biyu tare da ruku'u hudu da sujjada sai fa'ida ta biyar da zamu dauka daga wannan hadisi da muka karanta hadisin yana karantar da mu gurbin liman ya bambanta da gurbin mamu a nan gurin ummuna Aisha ta ce wa taqaddama annabi sai ya shiga gaba kenan liman shi ba zai tsaya cikin mamu ba sabanin in mata ne suke salla su ya su mace ba za ta shiga gaba ba za ta tsaya ne cikin sahu ɗan uwanta mata gashi nan mata sun yi sahu a nan to sai ta zo tsakiyar su sai ta tsaya tana a matsayin liman tana jan su salla ya bambanta da jan sallar namiji shi gaba zai shiga shi yasa anan Aisha ta ce wa taqaddama annabi sai ya shiga gaba kenan gurbin liman a gaba yake mamu kenan wannan na nuna bai halatta ya shiga gaban liman ba mun gane bayanin yanzu mamu idan ya zo yayi salla gaban liman ya zama shine limamu saboda ba gurbinsa bane gurbin liman ne gaba mamu fa ina ne gurbin sa baya sai dai in bayan ya cika zai iya zuwa setin liman din amma ba a yarje masa ya shiga gaban liman ba wasu zaka ga suna wannan kurakuran musamman a masallatan juma'a idan nan ya cika haka bayan liman gaban sa kuma setin gaban sa ana ganin akwai guri wani sai kaga har gaban yanzu ka bi gaban masallacin nan idan cikin masallaci ya cika haraba ya cika ko ina cika wani sai ce to bari in je gaban masallacin nan na yi shimfiɗi na yi kabbara a masallatan juma'a ana irin waɗannan kurakuran to malliman gurbinsa a gaba yake shi yasa Aisha anan ta ce wa taqaddama kenan ba a so mamu ya shiga gaban liman zai riga malam masallaci kenan shine wasu malamai suka ce duk wanda ya shiga gaban liman yayi sallah ba shi da sallah fa'ida ta gaba da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin yana karantar da mu cewar ko dalili ne da yake nuna cewar kiran sallah da za a yi wa sallolin farilla sun bambanta da kiran sallah da za a yi wa sallar kusufi. Sannan abu na kusa da ƙarshe da za mu ɗauka daga hadisin, hadisin yana karantar da mu yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke ɗauko mana duk wani abu da ya faru da manzon Allah ko ya faru a zamaninsa, abu ne wanda yake mai daɗi ko kuma wanda zuciya take tsoronsa, take gudunsa. To sahabbai suna ɗauko mana su yi mana bayaninsa don mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimta daga hadisin cewar idan wani abu na firgici ya sauka ga mutum, ya faru ga mutum, ya auku ga mutum, abin da aka shar'anta masa ya gaggawan shiga ibada. In ka shiga ibada to za ka samu agaji na Ubangiji. Duk wani abu da ya faru da kai na firgici ko tashin hankali, to yi maza ka shiga ibada, musamman sallah. Musamman sallah, idan abu ya auku da kai na tashin hankali da firgici ka shiga sallah, insha Allah za ka samu sassauci na wannan abu. Kowane irin abu ne. Tunda a nan gurin kisfewar rana da kisfewar wata, ai zuciya za ta firgita. Ba a san me zai je ya zo ba. Ba a san ya ƙarshen al'amarin zai kaya ba. To me annabi ya sunnanta mana? Shiga sallah. A gayyato mutane su shiga sallah. To haka zalika duk wani abu da zai sauka maka na tashin hankali, na firgici, yi maza ka shiga sallah. Insha Allah ka shiga sallah za ka samu mafita, za ka samu agaji daga gurin Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki a cikin Alkur'ani ya ce wasta'inu bisabri wassalah. Ku nemi agaji na Ubangiji bisabri da haƙuri, wassalah da kuma yin sallah. Za ku iya samun ɗoki da agaji da taimako na Ubangiji a yayin da kuka shiga sallah. Ibn Abbas yana tafiya sai labari ya iske shi na rasuwan ɗan uwansa Kutsam, sai ya sauka akan jakarsa ya mata dabaibayi, sai ya alwala, sai ya je shiga sallah. Saboda dole ne zuciya za ta yi raɗaɗi idan na kusa da kai Allah ya ɗauke shi. Yanzu shiga sallar da yana nema Allah ya agaza ma zuciyarsa, ya sassauta masa ita na wannan raɗaɗi da ya gamu da ita na rashin ɗan uwansa. To kuma da ya shiga sallar sai ya samu sanyi a zuciyarsa. Kenan duk wani abu da zai samu bawa na tashin hankali, na firgici, matuƙar ya shiga sallah zai samu sauƙin wannan al'amari. Wannan yana daga cikin abin da wannan hadisi na Abdullahi na ummuna Aisha Allah yarda da ita ke karantar da mu. To abu na ƙarshe da za mu karkare bayani a kansa, ita wannan sallah da za a yi ta, sallar kusufi, shin mutum zai iya yin ta shi kadai a gida ko kuma dole ne ya zo ya yi ta cikin jami'i? Wanne ne yafi? Ko shakka babu in an tambaye ka cewa wanne ne yafi, amsar da zaka bayar shine a zo a yi ta cikin jami'i yafi. To amma mutum zai iya yin ta a gida, misali an samu kisfewan wata, mutum yana cikin gidansa yace ka tsohon daren nan ba inda zan je, bari kawai in yi sallah na aiki, ya halatta mutum ya yi ta a gida ko kuma dole ne ya zo masallaci a yi ta cikin jami'i? Wa alaikum assalam. Ba zai zauna a gida ba. Sai ya yi ta a gida. Na, za ka ce. Na. Lallai haka malamai suka ce, dan annabi sallallahu alaihi wasallama da yasa a gayyato mutane su zo a yi sallar, haka aka yi zamanin sa kenan bai bada kofar ayi ta daiku a gidaje kenan ita sallar kusufi ana yin ta ne cikin masallaci cikin jami'i sai dai bayanin da kai idan akwai wani uzuri mai karfi da zai hana mutum zuwa masallaci misali rashin tsaro ta yadda in ya fita yana tunanin zai jefa rayuwarsa cikin hatsari wannan zai iya hada kan iyalansa sai musulmanci amma dai ba a cika so mutum ya yi shi kadai ba sai ka hada kan iyalanka sai ka ja su sallah sai ka musulmanci sannan kuma abin da ake so a tsawaita karatu ta yadda gabanin a idan da sallar wannan kisfewar ya yayi ana idan da sallah kuma shikenan ya riga ya washe ba wai a karanta su kul huwa da falaki da nasu a dauko bakara a dauko ali imran a dauko nisa'i ai ta tilawa in ma zaka karanta su kul huwa falaki da nasu to kar daga ka karanta kul huwa ko falaki ko nasu kai ruku a dauka daga sabbi kai tai kai tai kai tai har sai ka kai nasu sai kai ruku to idan ka dago kuma idan baka iya ba sai iya nan sake daukowa daga sabbin har ka kai nasu wani zaka tar wata girbe bai haddace da yawa ba abin da ya haddace bai fi daga irin su sabbi zuwa nasu ba kuma ana samun da yawa daga cikin musulmi wadanda zaka tar abin da suka haddace a Qur'anin ba yawa wani bai fi izu da ya haddace ba wani ya haddace izu biyu to galibi kuma yana da wahala kaga an samu wanda ya haddace sama da izu biyu to sai ka tsaya iya inda ka haddace din amma ka tsawaita karatu in ma kai ta maimaita wanda ana so dai a tsawaita karatu faqara umma ta yassara min alquran ku karanta abin da ya sawwaka na daga alqurani to hadisi na biyu ina ga kaman muna da lokaci a karanta mana shi to ina ga saboda kurewan lokaci hadisi na biyu ba za mu samu damar karanta shi ba sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه akwai tambayoyin da aka yi su makon da ya gabata saboda uzuri da nake da shi ba mu samu mun karanta su ba ko mun amsa su ba muka nemi a rubuta su to ga sunan an rubuta tambayoyin ga sunan guda uku wannan tambayar ta farko tana cewa shin macen da take da janaba za ta iya daukan alqur'ani ta karanta ko ta bude a waya kasancewar za ta iya ambaton Allah ko da ba ta da sarki wannan ita ce tambayar macen da take da janaba ko kuma jinin al'ada take cikin jinin al'ada shin za ta iya daukan alqur'ani ta karanta ko kuma ta karanta alqur'ani da yake cikin waya tunda a makon da ya gabata mun karanta hadisin ummu atiya da tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce su su fita filin gidi kuma su fita da mata masu jinin al'ada su je su halarci ambaton Allah da addu'o'in musulmai kenan su ma za su ambaci Allah ko da suna jinin al'ada to karkashin wannan yasa mai tambaya ke tambaya to tunda ya halatta su ambaci Allah mata da basu da shin wannan yana nuna kenan za su iya taba alqur'ani ko ba za su iya taba alqur'ani wannan ita ce tambaya ta farko idan gane da taba alqur'ani ga mace wacce take da janaba ko kuma take cikin jinin al'ada ko namiji wanda yake da janaba wannan akwai ra'ayoyi maganganu guda biyu na mata na farko suna cewa bai halatta mace da take cikin jinin al'ada ko kuma take da janaba da namiji yake da janaba da ta taba Qur'ani wannan galibin malamai na mazhaba sun kafa akan wannan fahimta, sun kafa hujja da dalilai wanda mafiya yawan su dalilai ne wanda basu inganta ba, hadisai masu yawa da suka hana bejinin al'ada da kuma wanda yake da janaba suka hana shi taba Qur'ani, hadisan nan basu inganta ba. To amma akwai aya da hadisi guda da ya inganta cikin dalilan da suka kafa hujja. Fadin Allah madaukakin sarki la yamassuhu illa al-mutahharu, Allah madaukakin sarki yace ba me shafarsa ko ya taba shi sai masu tsarki. Kace wannan yana nuna bai halatta wacce take cikin jinin al'ada ta taba al-Qur'ani ba, saboda Allah yace la yamassuhu illa al-mutahharu. Haka zalika wanda yake dauke da janaba tare da shi ko wacce take dauke da janaba tare da ita bai halatta su taba Qur'ani ba, saboda Allah madaukakin sarki ya ce la yamassuhu illa al-mutahharu. Wannan dalili ne wanda daga aya ce ta al-Qur'ani da suka kafa hujja da shi. Sannan dalili na hadisi wanda Abdurrazzaq ya fitta wannan dalilin cikin littafinsa na hadisi al-Musannaf, Imam Malik ya fitar da shi cikin muwaddansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamussul qur'ana illa tahirun, ba wanda zai taba al-Qur'ani sai mai tsarki. To waɗannan wannan hadisi ingantacce ne, kaga ga aya ga hadisi wannan ingantacce sun kafa hujja da shi. Amma in ka dauke waɗannan dalilai guda biyu na aya da hadisi, sauran dalilai da suka kafa hujja da su waɗanda suke hana mai jinin al'ada taba al-Qur'ani ko mai janaba duk ba su inganta ba. Akwai hadisai masu yawa amma ba su inganta ba. Shi kuma addini ba a gina shi sai akan ingantaccen hadisi, ana da tabbacin cewa daga gurin manzon Allah ne wannan hukuncin ya zo. Amma a lokacin da aka samu shakku ba a gina ibada ko addini akan shakka. Shine yanzu hadisi mai rauni akwai shakku dangane da cewar annabi ne ya faɗi ko ba annabi ba. To shi kuma ibada ba a gina shi akan shakka. To shi yasa ba a aiki da hadisi mai rauni a bangaren ibada. Ana yin aiki ne da hadisi wanda yake ingantacce. To a ta daya hannun kuma sai aka samu wasu malamai suka halattawa mace mai jinin al'ada taba al-Qur'ani. Daga ciki akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ya halatta ta taba al-Qur'ani saboda duk dalilin da ya hana ta taba al-Qur'ani mai rauni ne. Sai aka ce to amma kuma ga aya fa malaman nan sun kafa hujja da ita. Me zaka faɗi akan ta da shi da wanda suka tafi da fahimta irin nasa, irin su Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin sa Tamamul Minna da yayi ta'aliki wa mai littafin Fiqhus Sunna Sayyid As-Sabiq. Sayyid As-Sabiq ya kawo masaloli na fiqh, ko ta masala ya kawo mata dalilinta. To a cikin littafin sa Sayyid As-Sabiq sai ya nuna haramcin mai janaba da mai jinin al'ada su taba al-Qur'ani. Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yazo sai yayi masa martani. Yace na farko malamai da suka kafa hujja da aya ta al-Qur'ani cewa la yamassuhu illa al-mutahharun, wannan ba al-Qur'ani ake magana akai ba. Ana magana ne akan Lauhul Mahfuz, innahu laqur'anun karim, sai aka ce fi kitabin maknun, sai aka ce la yamassuhu illa al-mutahhar. Allah ya ce innahu laqur'anun karim, lallai fa shi al-Qur'ani ne mai karamci. Fi kitabin maknun, yana cikin Lauhul Mahfuz, shine kitabun maknun, shi al-Qur'ani yana cikin Lauhul Mahfuz, saboda Allah ai ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr, mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadr. Daga ina aka saukar da shi? Daga Lauhul Mahfuz. Ina al-Qur'ani an saukar da shi daga Lauhul Mahfuz a daren lailatul qadr. Allah ya ce Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, wata Ramadan a cikin sa ne aka saukar da shi zama shari'a ga mutane. Aka saukar daga ina? Daga Lauhul Mahfuz. To nan da Allah madaukakin sarki ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun, sai ce la yamassuhu illa al-mutahharu, ba mai taba shi sai masu tsarki. To anan gurin
alqur'ani nan tunda da larabci aka saukar da shi idan za a fassara shi sai an duba yaya yake a larabcin sa to zai idan za ka fassara la ya masuhu wannan damirin pronoun din nan na la ya masuhu din nan shin zai koma kan kitabun maknun ne ko zai koma kan alqur'ani kun gane bayani na ka'ida ce ta nahwu ka'ida ce ta lugha ita ce za ta fito mana da ma'anar Allah ya ce innahu laqur'anun karim lalle shi alqur'ani ne mai karamci fi kitabin maknun da yake cikin lawhul mahfuz kaga ambaton qur'ani ya gabata ambaton lawhul mahfuz ya gabata sai Allah ya biyo baya da cewa la yamassuhu illa almutahharu wannan hudin zai koma kan kitabun maknun ne ko zai koma kan qur'ani ne to me yasa ya tsallake kitabun maknun me yasa ya tsallake to me yasa ya tsallake kitabun maknun bai fada kansa bai fada kan qur'ani to a kaida ta malamai na nahwu suna cewa abzamiru yaudu ila aqrabil asma'i min damiri in yazo sunan da yafi kusa da shi kansa yake koma yanzu da kace zaid wa amru ja'u wa huwa tawil zaid da amru sun zo amma shi fa dogo ne sai suka ce to amru wannan shi din da kace zai koma kan amru ne saboda shi yafi kusa da damirin ka a wannan kaidar larabci kenan tunda zaid ka fara ambato to shi din ba zai koma kan zaid ba sai dai koma kan amru saboda amru shi yafi kusa da damirin to saboda haka damiri in ya tashi zai koma sunan da yafi kusa da shi ne to yanzu da aka ce innahu laqur'anun karim sai kitabun maknun la yamassuhu saboda yafi kusa da shi to yanzu cewa ba mai taba shi sai mai tsarki lawhul mahfuz ake magana al-hadathil asghar wanda yake mai tsarki daga karamin hadisi misali a ce bayan gari fitsari kaga yanzu wanda ya tsarkaka daga bayan gari fitsari za a kira shi at-tahir to shi annabi yake nufi anan da yace la yamusul qur'ani illa tahirun sai a ce yanzu wanda ba shi da alula ba zai taba qur'ani ba wanda yayi bayan gari ko yayi fitsari bai yi alula ba shi ake nufi cewa illa tahirun wannan na farko ke yanzu wanda yayi tsarki daga hadisi karami ko babba ana kiran shi tahir a shari'a sannan wanda yayi tsarki daga jinin daga wacce tayi tsarki daga jinin al'ada ita ma ana kiranta tahir wanda yayi tsarki daga janaba shi ma ana kiransa tahir shin wannan ake nufi ko wancan jinin al'ada da janaba wannan ana kiransa hadathun akbar hadasi wanda yake mai girma to shin hadasi karami ake nufi kaman fitsari da bayan gari ko hadasi babba ake nufi kaman janaba da jinin al'ada ko kuma mumini ake nufi tunda mumini mai tsarki ne ta yaya muka gane mumini mai tsarki ne Abu Huraira yana da janaba sai fita cikin garin Madina yana zagawa yana zaga suka kici bus da manzo Allah mun karanta wannan hadisi a majalisin sai manzo Allah ya kama halinsa sai suka tafi majalisin manzo Allah manzo Allah yana ya shagaltu da mutane Abu Huraira fice idansa sai ya zame sai ya tafi gida je wankan janaba can sai gashi ya dawo annabi ya ce tuntuni ina ka shiga Abu Huraira na ga tare muka zo da kai majalisin amma kuma na dau mintuna ban ganka ba yace ya rasulullah ai san da muka hadu da kai cikin Madina ban da tsarki ina da janaba shine na zame na je na yi tsarki annabi sai ya ce subhanallahi almu'minu la yanjus almu'min tahir la yanjus mu'mini mai tsarki ne baya zama najasa to nan da annabi ya ce la yamussul qur'anu illa tahir ba mai taba alqur'ani sai mai tsarki yana nufin kafiri ba zai taba ba sai mu'mini tunda mu'mini shi mai tsarki ne mu'mini kuma a da halin da yake zai iya taba tunda shi mai tsarki ne ko kuma annabi yana nufin tsarki na hadisi babba jinin al'ada ko kuma janaba ko yana nufin tsarki na karamin hadisi bayan gari da fitsari wanne annabi yake nufi ne yace la yamussul qur'anu illa tahir la yamussul qur'anu illa tahir ko duka ya dauka zai ya dauka duka wannan galibin malaman saudiya haka suka tafi yanzu malaman saudiya a gurin su bai halatta ba kada alwala ka taba alqur'ani saboda ai annabi ya ce la yamussul qur'ana illa tahir kenan har karamin hadisi kenan ne karamin hadisi ya shiga ne babban hadisi ya shiga kafiri kamar ba a magana sa in ana magana mu'mini ba a shigo da kafiri galibi malaman saudiya akan haka suka ce galibin to amma kamar yadda nayi muku bayani Muhammad Nasiruddin Al-Albani da Ibn Taymiyyah sun saba musu a wannan gabar suka ce nan gurin ba za ka ayyana ka ce mai tsarki wani ake nufi ba sai kana da dalili a gefe yanzu da annabi ya ce la musul qur'ana illa tahir mu'mini tahir idan an kalli kafiri kafiri shine najasa ne innamal mushrikuna najasun wala yaqrabu almasjid alharam ba'da amin ai mushrikai najasa ne ba za kar su kuskura su kusanci masallacin haramin makka bayan wannan shekara to kaga mu'mini tahir to sannan kuma wanda yayi tsarki daga janaba shi ma tahir ake kiransa wanda yayi tsarki daga fitsari yayi alola shi ma tahir ake kiransa sai suka ce to ba za ka kebe wani banda wani ba ko ka musu kudin goro sai kana da dalili a gefe wanda zai kara bakin din hukuncin da kai sai suka ce su suna da dalilin da ya nuna cewa ba hadisi karami da babba annabi yake nufi a nan ba yana nufin musulunci tsarkin da annabi yake nufi cewa la musul qur'ana illa tahirun ma'ana ba mai taba alqur'ani sai musulmi kenan kafiri bai halatta ya taba qur'ani ba saboda shi ne jasa menene dalilin suka ce annabi ya hana a yi tafiya da qur'ani zuwa kasar kafirai saboda ba a so su taba qur'ani to shi yasa anan gurin yace la ya musul qur'ana illa tahir sannan wannan cikin wata wasika ce annabi yake wannan bayani da ya tura ma wani gwamna cikin gwamnoninsa ko wani wakili cikin wakilansa da ya tura shi kasar kafirai sai rubuta masa cewa la musul qur'ana illa tahir suka ce to wannan yana nuna kenan indai kai musulmi ne ko da kana da janaba bukata ta taso ka taba qur'ani ba matsala zaka taba ko da baka da alwala bukata ta taso ka taba qur'ani zaka taba ko da kina jinin al'ada bukata ta taso ki taba qur'ani zaki taba waye aka ce la musul qur'an illa tahir suka ce kafiri shi ba mai tsarki bane saboda haka ba zai taba qur'ani ba wannan shine dalilin su da suka dogara da shi to mas'ala kuma galibi ɗan uwa idan ta zamanto khilafiya ce ba a daga jijiyar wuya idan wani yace a to ni na tafi da fahimtar wanda suka ce ba za a taba qur'ani ba sai mai alwala to suna da abin da suka dogara da shi karka kushe masa ya shi kuma ya tafi kan haka ta an bar shi da alola ba zai taba qur'ani ba karka kushe masa wani kuma sai yace a ni na tafi da fahimta wanda suka ce mu'mini shine mai tsarki a yanda annabi yake magana nan saboda haka ko ina da janaba zan taba qur'ani ko ina jinin al'ada zan taba qur'ani karka kushe masa saboda me akwai dalili da malamai suka dogara da shi wanda suka tafi da wannan fahimta wannan in yaga zai dauki fahimtar nan akwai dalilin da malamai suka dogara da shi wancan in yaga zai dauki fahimtar can karka kushe masa akwai dalilin da ya zama ba a so dai mutun yayi abu ba shi da dalili a shari'a me kai kaza to me dalilin ka ta fara so sakiya to wannan shine ba a so wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lafiya haka mai ahadar yace bai halatta ga baligi musulmi ya aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah akai saboda haka yanzu kai ka san hukuncin Allah kuma ka ji ga dalilin waɗannan ma ga dalilin su shikenan idan ka ji zuciyarka ta nitsu da wannan dalili to kar kai kuma da zuciyarka bata nitsu da shi ba ka kushe masa ma'ana ni a kanina abin da ya fi rinjaye shine babu laifi wacce take jinin al'ada ta taba qur'ani kai kuma a ganinka a'a da laifi me yasa ga dalili in kuma a gani na babu laifi me yasa ga dalili to kar sashe ci kafan sashe ko sashe gaba da sashe ba a gina gaba a wannan gabar ina fata mun fahimta abun yana da sauki sosai sai tambaya ta biyu yace menene halarcin ziyartar da mata suke yi makabarta kamar yadda maza suke yi duk ranar juma'a to dangane da ziyartar mace makabarta nan ma akwai maganganu guda biyu na malam magana ta farko haramun ne malaman saudiya akan taskata ya haramta ga mace ta ziyarci makabarta sun kafa hujja da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da imamu muslim ya fidda shi cikin sahihinsa manzo Allah ya ce la'ana Allahu zawaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawan ziyartar makabarta. Kace tunda la'anta ta zo, wannan yake nuna haramcin ziyartar mace makabarta. To ta ɗaya bangaren kuma an samu wasu malamai da suke ga halarcin ziyartar mace makabarta. Kamar shi Muhammad Nasiruddin al-Albani cikin littafin sa Ahkamul Jana'iz ko Jana'iz wa Bid'uha ya tattauna kan wannan mas'ala. Kusan peji biyu yayi magana akai, yana nuna halarcin ziyartar mace ga makabarta. To an tambaye shi cewar me zaka ce game da wannan hadisi da mafiya yawan malamai suka kafa hujja da shi kan haramcin ziyartar makabarta ga mace. La'ana Allahu zawaratul qubur, yace wannan a farkon musulunci. Dan annabi ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Farkon musulunci annabi ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, na hana ku ziyartar makabarta. Wannan a farkon musulunci. Daga baya annabi ya ce fazuruha, to ku ziyarci makabarta. Fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, saboda ziyartar makabarta na tunatar da ku lahira. Idan ka zo makabarta, waɗanda suke kwance a cikin makabarta, wani ma akwai wanda ka sani, wani ma akwai wanda yake makusancinka, amma fa yanzu gashi nan ya wayi gari cikin ƙasa. Yanda yake cikin ƙasan nan kai ma haka, komin daren dadewa zaka zo ka shige ta. Sannan komin daren dadewa dole za ku tashi ku tsaya gaban Ubangiji. To wannan yana tunatar da kai lahira ziyartar makabarta. Sai annabi ya ce to yanzu na muku umurni, da dai na hana ku ziyartar makabarta, to amma yanzu na muku umurni ku ziyarci makabarta. Mecece hikimar ziyartar makabarta? Fa inna tudhakkirukum al-akhirah, saboda ziyartar makabarta na tunatar da ku tashin alkiyama. To sai tafi kan cewar wannan dalili ne da yake nuna cewar ya halatta mace ta ziyarci makabarta, amma malaman can sai basu bashi ba. Sai suka ce to ana annabi ai yana magana ne da maza, da yace na haitu kuma wannan lamirin na maza ne, babu mace ciki. An ziyaratul qubur, na hana ku ziyartar makabarta, fa zuru ha ku ziyarce ta, wannan lamirin maza ne. Lamirin mata, inda mata annabi yake nufi, zai ce kuntu na haitu kunna, wannan shine lamirin mata. An ziyaratul qubur, dangane da ziyartar makabarta, fa zurna, maza za a ce fa zuru, mata kuma a ce fa zurna, nunun ta mata. To annabi da yayi amfani da wawun, wannan ya nuna da maza yake magana banda mata. Haka malaman saudiya suka maida martani wa Muhammad Nasiruddin al-Albani, sai bai daddara ba shi ma sai sake mayar musu da martani. Yace to ai in kun koma cikin nasoshi da suka yi umurni a tsaye da sallah, ba a keɓe umurnin mata da gwamba banda maza. Allah ya zo cewa yake aqimu salata, aqimu salata kuma wannan umurni ne wa maza. An yi umurni wa maza kenan, yanzu mata ba za su tsaye da sallah ba. Kun gane bayani? Yanzu da Allah ya ce aqimu salata, shikenan a ce wannan umurni ne na maza banda mata. Suka ce hadda mata, ya ce to nan ma hadda mata. Da annabi ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, sannan kuma sai sace kawo wani dalili cewar wata rana annabi yana ɗakin Aisha, sai ta ji ya tashi sidak sidak, ashe idan ta biyu, sai sa takallinsa. Tunda matansa ba ɗaya ba ne, ka san shedan zai kai ya kawo a zuciyarta. A zuciyarta ta ce annabi kuma a tsohon daren nan ina zai je? Sai fita ita ma ita tashi, sai ta bi bayansa ta ga ina annabi zai je. Sai ta ga annabi ya fita daga gidansa, sai ta bi bayansa. Annabi sai ya shiga makabartar baki, sai ta bi bayansa ita ma sai ta shiga. Ya je tsaya yayi addu'a, yayi addu'a cikin dare, ya juyo yana dawowa da yake bakin sutura ta saka, sai ta yi gudu ta dawo ta riga shi dawowa, ya ta kwanta a gurin da take kwance. Annabi da ya dawo sai ya ji hakinta da numfashinta ba normal ba, sai ce Aisha ki gaya mun ina kika je. Ta ce ni tunda ka fitan nan, a'a ki gaya mun gaskiya, in ba ki gaya mun ba wanda ya san gaibu zai gaya mun. Sai ta ce kai da ya Rasulullah da ka fita, sai na tashi na bi bayanka na ga ina za ka je. Sai ta ce kin yi tsammani zan je gurin wata cikin matana ne? Ta ce a'a ni dai in ga ina za ka je. Sai na ga ka shiga makabarta, sai na bi bayanka. Lokacin da ka kammala abin da kake, ka juyo za ka dane gudu na riga ka na dawo. A nan sai Albani ya ce ai ta bayyana manzon Allah ta shiga makabarta, da kuskure ne annabi zai ce mata ba sa zuwa makabarta. Yadda kika yi kuskure ne annabi sai zai gaya mata haka ba, sai aka yi raha kawai aka bar magana. To yaya waɗannan dalilai da suka fito? Na'am. ya bukatun dalili. Na'am. Ya je za ai to wannan sun ce zai iya yuwa a lokacin ita ta yi bisa jahilci. Kwarai hadisin wata mata da Annabi ya same ta jikin kabari. Yace ittaqillaha wasbir. Ki ji tsoron Allah ki hakuri sai ta ce ilaika anni innaka lam tusabbi musibati. Ka fita a ido na saboda musibar da ta same ni kai bata same ka ba je kai sha'aninka ba ruwanka da ni. Da ya wuce sai aka ce mata manzon Allah ne fa kika yi wa wannan magana sace na shiga uku. Yau manzon Allah ne wa wannan magana yau na shiga uku na lalace. Jikinta yana bari ta bi shi har gida. Ta je ta same shi ya Rasulullah ban san kai manzon Allah bane. Shi yasa na maka wannan magana Annabi ya ce ina kin makara as-sabr inda sadmatin lillah. Ai a lokacin da musiba ta buge ka a karan farko anan ake hakuri. Suka ce zai yi wa jahila ce. Bata san cewa bai halatta mace ta je makabarta ba. Tambaya ta gaba shin shan giya kadan koda kadan ne za iya hanawa ko haram zai iya zama haramun shan giya koda kadan ne haram ne ko halal. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi yace ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Duk abin da mai yawan sa zai bugar to kadan din sa ma haram. Amma ni tambayar ku ta wannan sura ce kuma ba ta wannan sura ba ce. A takaice dai giya ko mai yawa ce ko kadan ce haramun da ya shadda. Na'am amma kamar tambayar ba ta. Na'am. Na'am na gane. Yawa dan ni ma naji tambayar to amma na kasa halatto actual yadda akai tambayar. Ko da bata bugar da shi ba haramu. Sawa'un ya sha ta bugar da shi ko bata bugar da shi ba shanta haramun ce an haramta shanta saboda ayi cewa ta yi fajtanibuhu kuni sanje shi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan. Allah zai ce me fajtanibu kuni sanje shi kar ku kusance shi. To kaga sawa'un ta bugar ko bata bugar ba inda mutun ya sha ta ya aikata haramun haddi ya hau kansa. Wallahu a'lam. Tambaya ta gaba sallar kusufi shin karatun ta bayyana shi ake ko a boye ake? Karatun ta a bayyana ake. Karatun sallar kusufi a bayyana ake. Wallahu ta'ala a'lam. Abu na'am. Na'am. Can sake fatiha. Wa alaikum assalam. Okay now. Okay akwai wanda ba a rubuta ba. Now. Hey. Now. Tambayar da ita ma an yi ta satin can lokaci bai ba mu dama mun amsa ta ba ba a samu an rubuta ta ba. Shin mutum lokacin da aka kira sallar magariba a wani masallaci da ba alhali shi kuma yana wani masallaci da ba shin ya halatta masa masallacin da yake wanda ba a kira sallar ba ya tashi ya nafila? Dube da cewa wani masallaci daban wanda ba a nan yake ba sun kira sallah. To idan mun yi dube zuwa ga dalilin da ya halatta yin sallah ta nafila gabanin sallar magariba zai zama ya halatta masa matukar rana ta fadi ko da ma ba inda aka kira sallah ya halatta masa yayin nafila wannan lokacin dama abin da aka hana shine mutun kar yayin nafila bayan la'asar har sai rana ta fadi didda akwai maganganu na malamai amma hadisi wanda yazo nassi na annabi ba a sallah bayan sallar la'asar sai rana ta fadi to yanzu in rana ta fadi an baka dama kai nafila koda an kira sallah ko ba a kira ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghribi in shi'tum ku sallah gabanin magariba in kun ga dama kaga ba shi da alaka da kiran sallah ko kuma rashin kiran sallah kenan yanzu in mutun ya samu garantin cewa rana ta fadi zai iya yin nafila sa koda ba a kira sallah ko kuma yaji wani masallaci da ban sun kira sallah nan sai ba shi tabbacin cewa rana ta fadi shi kuma masallacin da yake ba a kira sallah ba to ba laifi zai iya tashi yayi nafilar sa koda masallacin da yake sallah ba a kira sallah ba dubo da wancan hadisi na manzo Allah da yace sallu qabla al-maghribi ku sallah gabanin magariba to kar mutane su dauka sallah fa wajiba ce annabi sai yace liman sha'a ga wanda ya ga dama in kaga dama gabanin ai magariba sai kai sallar ka raka'a biyu a raka'a hudu shi kuma wanda kake fadi shi ma yana cin gashin kansa shine baina azanaini salatu tsakanin kiran sallah biyu akwai sallah wanne ne kiran sallah biyu da kiran sallah da ikama ana so a dan samu interval ta yadda an kira sallah gabanin ai ikama a shiga an samu ko raka'a biyu ai ka kenan ko ne yana cin gashin kansa akwai nafilar da za a iya yi gabanin a kira sallar magariba matukar an tabbaci cewar rana ta fadi ko kuma ka ji kiran sallar wani masallaci kai naka bai kira ba ka samu garanti ta rana ta fadi zaka iya nafilar ka sannan bayan an kira sallah a masallacin ka gabanin a shiga nan ma zaka iya nafilar ka ji kenan nafilan fiska biyu ce fiska ta farko faduwar rana ko da ba a kira sallah ba mutum zai iya nafilar sa fiska ta biyu bayan an kira sallah tsakanin kiran sallah da ikama nan ma mutum zai iya nafilar sa shi yasa su malamai suke ga yana da kyau in an kira sallah a dan bada dan tazara komin karancin sa wannan shine karantarwar sunna ba daga kiran sallah nan da nan sai ka ji an yi ikama ba wasu masallatai suna haka musamman in lokacin da suka sa na kiran sallah an makara sai zaman to ba a kira sallah ba sai da lokacin shiga yazo yanzu misali a kaddara cewa ana shiga sallah azhar karfe 1 da minti 20 a masallacin nan ana kiran sallah karfe 1 da minti 10 kaga an bada tazarar minti 10 tsakanin kira da shiga shiga kuma an zo za a yi ikama to sai aka samu akasi sai ba a kira sallah ba har zuwa lokacin da lokacin shiga yazo sannan aka zo aka kira sallah to son samu a dan bada koda dan minti 2 3 gabanin a shiga din dan a raya sunnan nan ta manzon Allah kar ya zama daga aina kira wu kawai sai ai ikama a shiga inda annabi ya ce baina azanaini salatin tsakanin kiran sallah biyu akwai sallah ma'ana tsakanin kiran sallah da ikama ana so a raba su da sallar nafila ba daga kira ayi ikama a shiga ba wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam sai a yi ikama gaskiya to da aka mata a gyara wannan al'abari in an kira a dan bada gab ko minti biyu ne a dai raye wannan sunna ta manzon Allah ba daga kira wur kawai ana ajiye baki daga kira a hau ikama a shiga sallah ba sai zama an yi watsi da wancan sunnar da annabi ya ce baina azanaini salatin in an makara ba a kira sallar da wuri ba to akalla a bada ko minti biyu inda ba su da yawa dan a raye wancan sunnar na shi ma dai maganganu ne guda biyu na malamai wasu suka ce bai halatta a wuce raka'a 11 ba wasu kuma suka ce mutum yayi gwargwadon nishadin sa da karfin sa da ikon sa wanda suka ce bai halatta a wuce 11 ba sun duba sun ga tunda annabi yake sallar dare bai taba wuce 11 ba wanda kuma suka ce mutum zai iya wuce 11 sun ga sahabban sa sun wuce 11 suka ce ba da kuma za a yi su saba masa kenan sahabban annabi sun fahimta daga aikin annabi cewa shi bai wuce sha ɗaya ba amma bai hana a wuce ba hakanan ba da za a ce sahabban annabi sun yi bid'a musamman aikin da Umar ya a zamanin sa ne ake raka'a 20 a dare annabi kuma ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin kenan zance mafi rinjaye mutun zai iya wuce sha ɗaya tunda Umar ya wuce sha ɗaya a zamanin sa kuma Umar abin da yazo da shi annabi ya ce ayi ruku kaga kenan ba da za a kira aikin Umar bid'a wallahu a'lam na'am alazi na'am na'am okay sallar kusufi to alazi insha Allah wa alaikum assalam amma za mu sha tilawa alazi na'am haka ba ta bayi ba eh na gaji eh mun mun zo sai mu takaita karatun amma mun ce dai ba haka ake karatun ba mu saboda yanayi na lokaci ko to Allah insha Allah na'am na'am a watan rata
to amma ni malamin gaskiya yana gani sunan malamin dan dai dai maulana waye da ga san sa to kike sunan malamin amma dan dai dan kuma abu ne da sa ka karan da yake cikin malamin sama sabu kun kallon sai ka ce
to shi watan Rajab yana cikin watanni masu alfarma da Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda sai ce minha arba'atu dalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafa kaga ai qur'ani ta nuna